إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 27 ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 24 cikin jerengen darussa daga lissafin ma'alimin sunna annabawiya wanda Sheikh صالح بن أحمد الشامي يتترى خلاصة نا حديثي دقا من يلتفن سنة قدا قوما شاهدو الله يساكا مشد الخير زامو تاشي كيت إيه عندما ليكي تشيوا الفصل الأول واتو بابكا لكي بياني أكن مسألة جمد أينهن الإيمان باليوم الآخر إيماني درانا تاشن الكيامة a cikin wannan kitabul iman bil yawmil akhir babi na farko ko fasali na farko shine ashratus sa'a alamomin karshen duniya to mas'ala game da alamun karshen duniya yana daga cikin babuka na aqida wato abubuwan da ake a karanta su a yi imani da su a gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan fadar su da yayi kuma a dau izina daga abin da ya fada sannan a ƙara gaskata gaskiyar annabtarsa alaihi salatu wassalam malamai suna karkasa ashratus sa'a duba da wasu itibarat wasu ka'idoji ana karkasa su har gida biyu sau uku akwai karkasawa ta fuskar ma yakunu bu'aidas sa'a wa ma yakunu qubailas sa'a wannan taqsim ne بالنسبة إلى قربها أو عدم قربها إلى الساعة أنا ربا ألمم زواج دابي تفسكر وسألمم ذا سفارو نيسا دتاشن على الكيامة وسكما ذا سفارو كركسا دتاشن على الكيامة ذا مضوم جيس إذا كاقا رسول من الله صلى الله عليه وسلم ألم دتاشن على الكيامة فأتو وان وطا إنا اقتربت الساعة وانشق القمر علامة تاشن على القيامة فتح بيت المقدس وان دي افا رأزامنا سيدنا عمر شكرا تشاء تقص باين هجرة عفوا تشاء باين هجرة علامة تاشن على القيامة لشيما سامن دوكيا دولة مسلمي تي عزامنا سيدنا عثمان علامة تاشن على القيامة كش سيدنا عمر رجين جمن سكان سيدنا علي دمعاوية دكا سنة تكين علامة تاشن على القيامة اما كاك دكا نسو yau da faruwar ya wuce shekara 1400 amma kuma alamun tashin alkiyama ne to waɗannan su ne bu'aida nesa da tashin alkiyama akwai kuma wanda su faru qubaila kurkusa da tashin alkiyama su ne waɗannan bakwai ɗin nan ko goma da za a yi magana a kansu tun daga khurujud dabba al-mahdi al-muntazar al-masihu alayhi salam al-masihu ad-dajjal khuruj shamsi min maghribiha خروج كذا 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 نار من اليمن خصف بالمغربي وخصف بالمشرقي وخصف بالجزيرة دواي دواي ولكن الناس فارو كما يدى ابن مسعود يكي تشوى سوسنا كما يأين تربيني وكو يأين أبو مويا واند أكا تنكاش لزارا أن تنكاش ذات تزباني ونبايا واني ونبايا واني ولكن نكب دا سنفارو وسيداشن على الكيامة كوركوسا وانا نكسوكي ننتفسكر نيسا ko kusancin su da tashin alkiyama akwai kuma ta fuskar tabi'atul al-alam wato yanayin alama tashin alkiyama akwai khawariqul ada akwai ghairu khawariqil ada akwai abin da za su faru ababen mamaki ne wanda ba saba ganin su ba ko kuma abin da ba na mamaki bane an saba ganin su alal misali fitowa wannan dabba da take magana da mutane أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كو إن الناس ورغدن رواية كراء أغا أتي دابة تنا مغانا تاردا سابانا دا أكي ميسيش ما وانن دابة زامو زومو جاغبا إن شاء الله وانا كاغا خارق نيل العادة haka nan fitowan dujal wanda yake shi mal'unin wanda zai dinga tada matattu ya dinga ruwan sama yayi kaza yayi kaza shi ma zai hau wanda suka saba wa dabi'a haka nan fitowar rana daga yammaci ita ma ta saba wa dabi'a to waɗannan khawariqul ada ne ai kuma wanda ba su saba wa dabi'a ba kamar yawaitar dukiya kamar yawaitar mata kamar yawaitar mace-mace duk za su faru ne based on wato sunnar Allah game da rayuwa wannan shine kaso na biyu akwai kuma kaso na uku ta fuskar a yanzu da ake magana kamar yadda Ibn Kathirin ya raba yace akwai ma waqa akwai alamun tashin alkiyama wanda sun riga sun fara an gansu akwai kuma wanda lam yaqa ba'du ba su riga sun faru ba amma an fara kama hanyar faruwarsu yanzu ga gonda aka misali da surar suwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatu baitul maqdis malun yafidu arziki ya yawaita a cikin duniya dogayen gine-gine gasa akan kasuwanci da neman sarauta mata su shiga kasuwa kamar yadda maza suke shiga a gonin da an gan su akwai kuma wanda ba a riga an gani ba su ne waɗancan su dujal su almasihu alayhi salam su mahadi su jassasa to wannan ba a riga an gan su ba to waɗanda ba a riga an gan su ɗin ba ma akwai waɗanda kuma alamun bayyanansu ta fara bayyana illa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu zo mu ji annabi yana cewa kafin tashin alkiyama za a wayi gari mutane suna yin zina a kan titi mai hankali a wannan zamani shine wanda zai ce musu haba don Allah ku ɗan koma gefe ma za ga wannan an kama hanya haka akwai wuraren da ake yin haka kwana-kwanan nan ma a nan zamfara an kama wasu shedanu a tashin mota suna kokarin su yi wannan fasikanci Allah ka kare mu dai bai kai sati ba ina jin wanda ƴan hizba suka kama su irin musu ɗin na ƴan duniya ƴan tasha kowa na cewa ɗayan ya fi shi ko ta fi shi iya shedanci suna so su ƙura junansu ya fi iya shedanci to zaga wannan alamar tashin alkiyama ce haka nan kashe-kashe yanzu ana ganin kashe-kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen duniya mutum ma za a kashe shi shi bai san laifin da wanda ya kashe shi ba wanda ya kashe shi ma bai san laifin da wanda ya mushi to shi ma kaga wannan ya fara bayyana da ire-irensu suna nan to wannan shine kasawa ta uku da aka kasa Allah shi kyauta to mu je kai tsaye da ma da yake cewa babu ijmali ashratis sa'a babun da ke bayani akan dunkulallen bayani game da alamun tashin alkiyama babu shakka alkiyama sai ta uku kaga alqur'ani mai girma yayi maganganu da yawa akan tashin alkiyama irin tashin hankalin da mutane suke ciki da irin yadda mutane suke da tambaya amma ya tasa'alun anin naba'il azim da irin yadda Allah yake ci mishi yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna tambayar ka kamar ka boye kowa a tambaye shi kenan yas'alukan nasu anis sa'a qul innama ilmuha inda Allah وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا دائرة إرنسو اقتربت الساعة وانشق القمر القارئة ما القارئة قاسنا مقتن تأيري دبان دبان سوى دا الكيامة ونمهم من تاشن هنكليني دبا تبقى نير شبا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا bala'in da ke jira a tashin alkiyama jama'a ba taɓa ganin shi ba kuma ba taɓa ganin shi ba Allah ka samu wani lafiya kuma sai zama abin wato kowa a duniya yana cikin damuwa game da ita shi za a ta mala'ika jibrilu da ya zo karantar da addini kamar yadda muka ji a baya sai da cikin tambayar da yake cewa mata sa'a yaushe ne tashin alkiyama annabi ya ce mishi bal mas'ulu anha inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi alama min as-sa'i dan yake to ka ga mun alamomin ta mun karanta wannan hadisi a baya wato dan shi kan shi jibril ya karantar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan al'amari na alkiyama fa ya girma maka wanda Allah yake cewa saqulat fis samawati wal ard hatta a can sama wurin mala'iku wurin ainihin wato makunsanta Allah su ma suna tattauna al'amarin alkiyama ba san shi ta faru ba hatta wato mala'ikan da ke rike da ƙahon busa tashin alkiyama shi bai san shi za a busa ba yana dai rike yana jiran umarnin Allah ne ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira da haka al'amari ne mai tashin hankali shi yasa a cikin sunnar Allah dama duk wani al'amari babba to baya faruwa ba tare da alamomi ba dan mutane su shirya mushi da Allah ya tashi saukar da alqur'ani ya tashi aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka wajen shekara 150 ana yin muqaddimar zuwan alqur'ani daga ciki Allah ya huwa cewa larabawa fasaha daga ciki aka samu yaduwan barna da bacewar duk duniya annabi yake cewa inna allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum jami'an illa baqaya min ahli kitabi aka samu ainihin yaduwar yahudawa a cikin jaziratul arab wanda suke jiran zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa in yazo za mu taru mu kashe falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi wajen shekara 150 aka ana wannan da yaƙe-yaƙen da larabawa suka dinga yi da sauransu da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ala fatratin min ar-rusul to haka annabi sallallahu alaihi wasallama bayan zuwan shi Allah ya bada wannan alamomi duba kaga ko ruwan sama za a yi sai an yi hadari da mutane su zama a cikin shi Allah bai aiko da ruwan sama haka nan babu hadari haka mace ba ta haihuwa sai an ga alamu tun daga daukan ciki da laulayi da renan ciki wata tara ko makamancin su da al-makhal da yake ce mishi naƙuda lebo duka abin nan ne introduction ne ga haihuwa saboda al'amari ne babba hakanan duk mutum idan zai mutu sai wata alama ta faru har ya zama ma rashin ganin alamar shi kanshi wata alama ce cikin alamun tashin alkiyama shine mutuwan kuja'a ba rashin lafiya ba masassara ba jinya mutum lafiya lau wani na sallah wani na tafiya wani na cin abinci wani na tukin mota ba hatsari zai ba a zararin shi wani na kan mumbari yana hudu ba a zararin shi wani na teburin shan giya a zararin shi wani na majalisar daurin aure ko majalisar fira ko sai a ga ya fadiya muku irin wannan zai ta faruwa da makarshen duniya yana daga cikin alamun tashin alkiyama da haka Allah subhanahu wataala cikin hikimar sa ya saukar da alamomi iri daban-daban to su ne za a bayyana mana wasu daga cikin su malam yake cewa an anasin qala la uhaddithannakum hadithan sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anas yace wallahi sai na baku wani labari wanda na ji shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace la yuhaddithukum bihi ahadun ghairi a yanzu da nake muku magana babu wanda zai iya baku labarin nan irina wataƙila saboda Anas a iya ilimin sa babu wani sahabi da ya san wannan labarin face ya riga ya shude mun sani Anas na daga cikin sahabbai da suka yi nisan rayuwa suka dade a duniya ta yi a lokacin a iya kasar Basra inda yake wannan magana babu wani sahabi da yake raye shi sai ya ce ba wanda zai gaya muku sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu Anas ya ce naji manzon Allah yana cewa inna min ashratis sa'a lalle daga cikin alamun kusowar tashin alkiyama an yurfa al-ilmu a dauke ilimi anan ilimi da ake nufi ilimin addinin musulunci wani abin mamaki shine ilimin musulunci da ilimin duniya suna tafiya ne a parallel shi ilimin duniya kullun karuwa yake yana wuce na baya shi kuma na musulunci kullun tsukewa yake wani malamin mu ya mana kwatance da triangle wato musallal idan ka zana triangle to wannan tsolan na sama da ya tsuke shine inda ilimin musulunci yake yana ta tsukewa yana tafiya yana karewa su kuma waɗannan tirakun guda biyu na ƙasa shine inda ilimin duniya yake karuwa shi kuma ya ta ƙara faɗi jiwa yadda kullun duniya take ci gaba a babin ilimin rayuwa tattalin arziki kere-kere kimiyya da fasaha noma kiwo makamai karfin soja discoveries sararin samaniya karkashin ruwa kullun na adam gana ƙara gano abubuwa yake yana murna hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat shi ko ilimin musulunci kullun ƙara koma baya yake da ka dinsa kaje ai magana kan ilimin irin wannan ana magana kan ilimin shari'a ne ilimin alqur'ani ilimin sunna ilimin tauhidi ilimin fiqhu da makamantansu a wani hadisi na Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wanda mashahurin hadisi ne kowa ya san shi annabi yake cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal sunnar Allah game da dauke ilimi din ba wai za a wayi gari mutanen da suka san abin da suka sani na addini kawai su ji sun manta shi ba su ji kamar an yi formatting memory ko kamar sun manta ko ko kamar an goge cassette ba haka bane walakin annabi yace sai dai Allah yana kwace ilimi ne yantazi'uhu bi mautil ulama ko bi qabdil ulama Allah zai kwace ilimi ne ta hanyar kashe malamai da za a waye gare shi ta mutuwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta idza lam yubqi aw ta riwaya hatta idza lam yabqa to idan lam yubqi ne sai a ce aliman idan lam yabqa ne sai a ce alimun sai an waye gari Allah bai kyale wani malami ba ko kuma an waye gari wani malami bai saura ba sai mutane su riki jahilai a matsayin malamai a waye gari al'amari ya rikice a dinga wa jahilai kallon malamai ana tambayar su ana ba su limanci da fatawa da aikin ilimi da sauransu su kuma su ta zuba aikin jahilci dama sun bata kuma su ta batar da mutane fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim shi yasa al-imamu Abul Abbas al-Qurtubi wanda ya rasu ne a shekara ta 656 shekarar da aka karar da daular Banu al-Abbas shekarar ya rasu ya kusan shekara nawa kusan shekara 800 ko barka da abin da yake faɗa a cikin sharhin sai Muslim yake cewa wa qad zahara zalika wannan karancin ilimi ya bayyana tun a zamanin su yace wa wujida ala nahwi ma akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu wannan alamar ta karewa ilimi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fa kana dalilan ala nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce daga cikin alamun annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khususan wannan karewa ilimi fi hadhihi al-azman a zamanin da su suke rayuwa yace kadwulliya almadaris walfutiya kathirun min aljuhali wasbiyan an wayi gari an ba da shugabancin makarantu da karantawa islamiyu da karantawa a majalisai da dama daga cikin jahilai da kananan yara yace su suke karatu su suke wannan fa sun zamanin su kenan dawa yake wannan kuka to mu kuma inda an ga zamanin mu me za a ci kenan ai babu abin da za ci sai kawai ya faɗi ya mutu kawai inda ya kawo wannan zamanin zai haɗi rai ne kawai ya mutu saboda bala'i Allah shi kyauta da haka dai karancin malamai wato alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama haka al-Imam Adh-Dhahabi wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 748 a tsakiyar ƙarni na 8 yake cewa in ana neman malaman hadisi yace wallahi faqad kittu la arahu na rantsa da Allah kusa nake da a ce ba na ganin su illa fi butuni kitabin aw tahta turabin yace sai dai a cikin littafi kaga sunayen su kaga ilimin su kaga karatun su a cikin littafi ko kuma a karkashin kasa a nuna maka kabari a ce wannan kabarin shakwa ne kuma malam wani to yanzu kuma kalla kaga jama'a kamar yanzu duk malaman da ake takama da su a duniya yanzu ga duk sun mutu sun kare sai dai suna ake ambata yanzu mafi yawan manyan malamai da ake takama da su a duniyar musulunci wanda su ne za ka iya cewa inda zamanin da ne sai a ce abdalu ne su fiye da shekara 25 da ta wuce duk sun mutu su al'allama ibnu baz su al'allama nasiruddin albani su muhammad ibn salih al-usaymin rahmatullahi alaihim wa ala ghairihim min al-ulama in ka dawo nan gida najeriya haka zaka gani tun daga kan kalisafa tun daga kansa dan hodiyo su abdullahi gwandu ka guso nan kurkusa irin su mala bakar gumi irin su sama'il idris irin su nan kurkusa su malam jafar mahmud adam su malam albani nan kurkusa kurkusa dr ahmad nabi uk allah ya gafarta musu gaba kidan su da duk wani malami da ya kai a kira shi malami sai a mai zace ka babu shi kuma in ya ba gurbin babu mai iya cike wannan gurbin duk gurbin da ya bari to sai dai ai ta kama kame ba za a yi ciki shi shine alamar tashin alkiyama yana kurkusa shi kuma wato dama malamai suka ce wannan hadisin particularly yana ishara ne zuwa ga lalacewar rayuwa da za ta faru a ƙarshen duniya wanda bayan faruwanta sai duniya ta tashi domin dama annabi ya ce za mu zo a gaba duniya ba za ta tashi ba illa ala husalatin minan na hadisin ibnu mas'udin ne shi ma lan taquma sa'atu illa ala husalatin minan nas jima Allah sallallahu alaihi wasallam kiyama ba za ta tsaya ba sai ya zama wanda suke rayi wa husala sune kuma za a ce karabiti mutane marasa daraja marasa mutunci marasa sanin ya kamata wanda basu damu da addini ba to abu na farko da zai lalace shine mutuwar malamai sai a samu lalacewar addini. Kaji na farko kin sai da babu addini, addini bai da gata, addini ya rikice ya rude. Mun ji na ɗaya kenan ko? Sai yace a na biyu wa yakfura al-jahlu, sakamakon rashin malamai sai ilimi ya kare, dole sai jahilci ya maye gurbin sa automatically. Babu shakka ana cikin tsananin jahilci na ilimin musulunci yanzu da ba. Idan ka kalli abubuwan da mutane suke faɗa, abubuwan da mutane suke aikatawa, da ƙarancin fahimtar su da addini, za ka tabbatar musulmai suna cikin bakin jahilci. Yanzu ji ba ka ga alal misali musulmai suna ganin wai kafiri na iya shiga aljanna in ya mutu a kafirci. Kaga wannan tsabar jahilci ne, kuma har ita jahiliya da su akan wannan. Musulmai suna ganin halaccin cin riba cewa babu wani haramci. Akwai musulmai da suke ganin giya ba haram ba ne. Akwai musulmin da in ya tada kabbara bai san me zai karanta ba, Fatiha bai iya ba. Musulmai nawa ne ba su iya addu'ar da ake yi a sallar gawa ba an tsaya? Musulmai nawa ne ba su iya addu'ar da ake a sujuda ba? Musulmai nawa ne ba su san cewa idan liman yana hudu ba ranar juma'a ba a magana ba? Abubuwa da yawa waɗanda suke 'yan islamiyya ma a da sun san su, musulmai ba su san su ba, jumhurin musulmai ba su san su ba. Mu da muke almajirai ana yawan mana tambaya ko muna karambanin karantarwa, in aka baka tambaya sai ka ji tsoro ba. Za ka ga musulma mata aure ba ta san cewa idan sun yi mu'amala aure da mijinta akwai wanka a kanta, haka take rayuwa shekara da shekaru. Mutum musulmi ya je Makka, wani bai je ya yi dawaful ifada ba, bai sani ba, an dawo daga Mina bayan an gama zaman Mina kawai ya tafi siyayya, ya cire ihramin shi kawai kama siyayya, bai dawaful ifada ba. Wani zai je Makka har ya dawo bai sauke umara ba. Wani zai je Makka ya dawo yana da kuɗin da zai yanka dabbar hadaya bai yanka ba, saboda tsabara gin rowa shi ma alamar tashi alkiyama ne, dama bakar rowa. Wallahi in ka ga abubuwan sai ka ji tsoro. Amma in kana rayuwa a cikin ausat na ustazai ko, ba za ka san cewa ana jahilci ba. Kamar masu kuɗi ne yanzu duk wahalar da ake ciki, ko ba kwanta ka je Abuja sai ka ga kamar talauci ba da ake magana ƙarya ne ba. Da za ka je yanzu kwana uku kana da wani ɗan uwa a central area Abuja, kai kamar sati ɗaya a wajen, wallahi sai ka manta cewa ana talauci a Kano da Sokoto da Zaria da Ilorin da makamantan. Saboda za ka kawai wa ɗaka aiki kawai. Ba ma a fita sai a motoci masu baƙaƙen a fitillu a je cikin dare kawai za a yi zuwa su amakin kawai a fishe 500,000 kai da dala ma suke mu'amala. Za ga wanda yake wani wajen bai sa'a talauci ba. To hakan kana cikin ustazai sai ka ɗauka kowa ma alal ramma ne, kowa ma ya iya da irabi. Hakan kana cikin 'yan boko ko, sai ka ɗauka kowa ma ya iya boko. Idan mutumin da ke rayuwa a cikin university sai ya ɗauka kowa ma ai masani ne ga boko. To haka abin yake. Amma kana shiga cikin awam, kana shiga kasuwannin ƙauye, kana zuwa jana'iza, kana zuwa gaisuwar mutuwa, kana zuwa ka shiga mota haya keke nafe, kana tafiya a bus, kana shiga cikin al'umma gama gari, ka zauna a wannan dandali, ka zauna a wancan, ka ci garau-garau a nan, ka sha shayi a can, to nan za ka ji jahilci a bakin mutane da sunan ilimi. Wannan ma alamar tashin alkiyama ce cewa ya kusu. Allah shi kyauta. Wa yakfura zina, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma zina za ta yi yawa, wato zina za ta zama ta yaɗu. Malamai sun yi tahalili game da wannan, don ya bi wani lafazi da cewa za a halasta zina ne. To halastawa ba wai za a ilaninta a ce jama'a daga yanzu zina halas ba ce kamar aure, a za a wayi gari mutane ba sa jin kunya ko kyamar zina. Kuma za a wayi gari har waɗanda a ɗabi'ance ba su kamata a ce sun yi zina ba, za a same su suna yin zina. Za ka za a yi ta muku fatawa a kan wani ya yi zina, an zo ɗaurin aure, an tare da ita da ciki, to amma cikin na wanda zai aure ta ne ya za a yi? Ba a jin kunyan ma fatawar. ‘Ya’yan ta gaban hadari su yawa a cikin al’umma. Mutane su yawa ta yin fatawa a kan cewa suna yin zina sun kasa bari, a musu addu’a Allah ya sa su bari, ko ba su barin ba. Har a san wata mazinaciya ce tana yin zina ta dawo gidansu, iyayenta na alfahari da ita, suna ganin cewa suna haifi ‘ya’yan arziki tana kawo musu alheri. Dan ta gina musu gida, tana da mota hawa, ta kai iyayenta Makka, ƙanwar ta samu miji ta biya mata kuɗin aure, wata matar wanta za a mata CS ta biya kuɗin, ƙaninta ya samu university a Uganda ta biya kuɗin, wallahi albarka ne da ita. Kuma sana'ar ta zina, ana alfahari da su a cikin al'umma, a san wani cewa kawali ne sana'ar shi, neman ma mazinata abokan harkar su, kuma shi ma har a sashi limanci ma a cikin anguwa. Ma'ana mutane su waye gari ba sa kyamar wannan al'amarin gaba kida. Tun da ka duba da wannan abu, ina ganin wannan bai bukata wani sharhi. Akan Facebook din nan da Twitter da Instagram da waye akwai dandalaye na wannan barna. Akwai mutane a cikin al'umma ƴan ataba da masu keke nafe waɗanda aiki suke nan kawalci ba. Suna da kwastomomin su maza da mata wanda suke daukar suna kai su dake fasikanci. Akwai gidaje da an sani a cikin al'umma abinda ake kenan. A cikin makarantu, a asibitoci, a wuraren sana'a, kai har a wuraren ibada. A tarurruka na addini ma sai ai taron Maulidi ne, taron arba'una ne na ƴan Shi'a. Taron wa'azi ne, gangamin wa'azi na wata kungiya, sai a zo a yi wannan fasikanci. Abin ya zama a barnar ta yawaita, sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ma alama ce tashin alkiyama. Abinda da aka ce a wani layi fa ga wata tayi take shege, to hatta limamin layin ya shiga matsala da ba. Imamu wannan anguwa ya shiga matsala. Za a ga kamar hadda laifin shi. Iyayenta wallahi a da sai dai su saci jiki su baggani ba. Aka ce wani yace Allah ya jarabce ta da tayi zina har an sani, to sai dai da shi da iyalansa su sulale su koma wata al'umma su je su rayu. In ba haka ba, wani ruwan rijiyar gidansu ba zai ƙara sha ba. Idan akwai masallaci a unguwar a layin ba zai ƙara sallah a ciki ba, balle kai wata za ta mutu ba irin wannan a rasa wanda za ta mata sallah, ko babanta a rasa wanda zai kula shi ma yi mishi ta'aziyya. Amma yanzu ka ga ba haka ba. Wa yakfura shurbul khamri, haka nan shan giya shi ma zai yazo. To wancan na biyu da aka faɗa, wato na zina, shi kuma shi zai jawo lalacewar dangantaka da lalacewar mutunci da kunya. Kaga shi ma ɓata al'umma ne. Rashin malamai ya kawo yaɗuwar jahilci da lalacewar addini, yaɗuwar zina ya kawo yaɗuwar wato lalacewar dangantaka da mutunci da ɓarnar dukiya, ita kuma giya ta kawo lalacewar hankali. Ta kawo lalacewar hankali da yaɗuwar gaba tsakanin mutane, kamar yadda Allah ya ce innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al'adawata fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa anis sala. To duk zai lalata waɗannan abubuwan, shi yaɗuwar mene? Yaɗuwar shan giya. Yanzu jama'a ku duba ku ga a ƙasa irin Najeriya ko ƙasashen da ke kewaye da mu, shan giya ba haramu ba ne. Dai cikin laifi. Da gwamnati take ganin shi a matsayin laifi. Abinda kawai ake so za ka buɗe shagon sai da giya, ka nemi lasisi a hukumance, ka dinga biyan haraji, kuma kar ka bar yara ƴan ƙasa da shekara 18 su shiga su sha. Shikenan kawai. Amma ba ka ba kowa na da ƴanci ya je sha. Yanzu nan daga nan inda muke za ka hau mashin da naira 100 za ka je daki shan giya. Za ka je ga an yi parking motoci. Gila adadin nan za a ci gaba da shan giya har dare ya raba. Wani daga nan sai dai faɗa kwata ya kwana. Duk garin da ka je kuma na musulmai haka yake. Za ka je bikin musulmai a baka giya ka sha. Biki na musulmai na haihuwa ko suna ko mutuwa, musulmai da za su ci biki sai a sha giya a wajen. Ba wani abu ba ne. Ya zama abu wanda ya yaɗu a cikin al'umma kamar ba abin da Allah ya haramta ba, kamar ba kabira cikin kaba'ira ba. Sannan ya ce waye ƙillar rijalu, da ƙarancin mazaje, shi kuma zai jawo lalacewar tsarin rayuwa. Mazaje suka yi ƙaranci. Duba da kyau ka ga ko a wani gida ne aka ce babu maza a gidan, ya gidan yake zama? Sawun mazan nan matafiya ne su? Ko sawun mazan nan ƴan yara ne, mata ne manya? Ko kuma babu mazan ne sun riga sun mutu? Aka ce ga wani gida duk mata ne a gidan, baban gidan ya mutu, ba su da wa, ba su da kanin uba, ba su da mijin uwa, sai dai ƴan mata da mamansu. Misali me yake cewa? ƴaƴan mace. Kuma za ka ga tambele iri-iri a wannan gidan. To sai ka faɗaɗa wannan tunanin zuwa cikin al'umma idan maza suke ƙaranci. Tare da cewa kowace mace tana buƙatar namiji ƙayyimi a kanta, to za a rasa wannan ƙawwamar. Duk cikin shirye-shiryen tashin duniya sai sistem ɗin ya lalace. Me ke kawo ƙarancin maza? Malamai sun yi magana cewa ko dai yawan yaƙe-yaƙe a yi ta kashe maza. Domin ana yaƙi, maza za a yi ta kashewa. Su ne sojoji, su ne victims na yaƙi. Ko kuma yawan cin ƙasashe da yaƙi da musulunci zai yi. Ko kuma yawan haihuwan ya mata. Tun muka kalla da kyau duka wannan ɗin suna faruwa. Ana yaƙe-yaƙe, ana kashe-kashe, yanzu ko ƴan bandit ɗin nan kafin su kama mace ɗaya sun kama maza 40 in gobara ce kafin ta ci mace ɗaya ta ci mata 40 in hatsari ne na mota haka in yaƙe-yaƙe ne na ƙabilanci duka maza ake kashewa maza suke mutuwa sannan kuma kullun haihuwa mata ake ƙara haifa to wannan alamu ce daga cikin alamun tashin alkiyama annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallama hatta yakuna li 50 imra'atan alqayyim alwahid har a wayi gari ya zama mace guda 50 namiji ɗaya ne mai kula da al'amarinsu wasu malamai suka ce wannan yana nufin za a kare doka Allah game da aure mutane su dinga auren mata fiye da hudu kaga wannan yana faruwa shi ma za ku mutanen da musulmai ne amma sai auri mata 6-7 eh ware da gaske taba zuwa gaban gadon wani babban mutum da ya rusu aka ce matan shi 6 amma wanda aka san shi da ita ta Allah da annabi da wasu din ko kwaya ɗaya ce amma bayan da ya rusu mata suka dinga bullo wata ma in ya mura ce wata daga Taraba ko wata da ƴaƴanta wanda zuwa da ƴaƴa hudu wannan da 6 ni ai witness ne akan kin karshe cewa ne wallahi ku tabbu alƙali ni ba ruwa to manya suna yin irin wannan auren sannan wasu ƙabilu waɗanda dama al'adunsa akwai irin wannan wato over abin nan ɗin over numbering go na polygamy to suna ci gaba da yi ko bayan sun musulunta akwai ƙabilun dama suna yin haka wasu kuma suka ce abin da ake nufi za a wayi gari namiji zai zama yana da badin mai yawa a kansa ga matan shi guda 2 ƴaƴan shi mata guda 8 ya aurar da 3 duk mazan sun mutu sun dawo kowa sun dawo ta dawo da ƴaƴa 2 ita ma ga baban shi ya mutu sannan kuma ana nan sai ita ma yayin shi ita ma sai mijinta ya mutu duk waɗannan kuma su dawo ƙasan shi shine cin su shine shan su shine kayan sallan su shine kuɗin makarantar ƴaƴan su ba za ka kira yanzu ba to sai kaga ai wannan nan ba ne dama mafhumul adad laysa bi mafhum sai wa yi gari mutum kawai ya zama bawan mata gaba daya fasara ta uku kuma aka ce irin wannan abin da maza suke yi side chicks mutum yana da mata tashi ta sunna kwaya daya sannan kuma yana da ƴan mata wajen guda 8 kowace kuma zai mata Ramadan basket zai canza mata waya iPhone Pro ta fito Max 14 ko wace ce wata ma ya sai mata mota wata ya kai ta Dubai wata ya sa ta ita ce mai kula da kamfanin shi a Abuja duk waɗannan mutanen shi ne ba dole ya zama yana fasikanci da su ba amma dai duka a ƙasan shi suke ci to duk wannan yana daga cikin alamun tashin alkiyama Allah ubangiji ya sa mu gama lafiya ya sa mu cika da imani to kaga shi kuma nan zai kawo wato duk yawan mata kamar yadda muka ambata sai ya sa al'amari sai ya lalace gabaki daya ya zama mata sun shiga cikin hali na haƙulai hali na fitina da damuwa hali na abin nan na ni'a su malam ya ce hadisi na gaba an abi horaira ka kala nabiyyu sallallahu alaihi wasallama la taqumu sa'atu hatta yuqbada al-ilmu alkiyama ba ta tsaya ba har sai an dauke ilimi to wannan mun ji dauke ilimi ko wa yakfura zalazil kuma a yawaita girgizar kasa girgizar kasa yana da fassara guda 2 ko dai az-zilzalul mahsus ko az-zilzalul ma'anawi abin da ake nufi az-zilzalul mahsus shine abin da aka sani na earthquake yawaitar girgizar kasa kasa ta dinga budewa tana girgiza garuruwa suna lalacewa kamar da yake faruwa galibi a wasu kasashe waɗanda ba namu ba to kaga wannan shi ma yana faruwa da yawa ko kuma az-zilzalu al-ma'anawi wato shine yawan yaƙe-yaƙe da fitintunu da bala'o'i wanda za a cikin wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zamu kanta shi a gaba ya cikin sahih muslim wanda annabi yake cewa har za a wayi gari idan wani bala'i ya auko sai mu'mini ya dinga cewa hadihi mahalakati ko hadihi muhlikati ce kai wannan bala'i wallahi ba za mu tsallake shi ba shi kuma sai a zo sai a tsallake idan wani ya zo kuma sai a ce hadihi to wannan ne dai bala'i kuma ka lura kin haka rayuwar mu take tafiya tun wajen shekara 40 baya ko 50 har yau duk bala'in da ya faru na gobe sai ya fi na jiya ayi wannan ayi wancan a kashe nan a kashe can nan ya bare a toshe can ya bare ki ka wannan bala'in da bai wuya a tsallake sai kuma kaga an tsallake kawai ya zama normal kuma sai wani ya ƙara zuwa to waɗannan su ma zalazil ne waɗannan su ma tashin hankali ne waɗanda suke zama kaman girgizar ƙasa, wato girgizar duniya saboda bala'o'i. Saboda kamar da ka san idan wani bala'i ya faru maka, za ka ji wani ƙunci da damuwa da girgizan ainihin abin ɗinka, strongness ɗinka, sai ƙarfinka ya girgiza, ko dai ƙarfin zuciyarka, ko ƙarfin arzikinka, ko ƙarfin tunaninka. To wannan yana daga cikin wayar furar zalazil, bala'o'i za su yawaita, wayata ƙarabar zaman, kuma wato zamani zai zama yayi kusa da juna. Can da aka yi magana akan ilimi, akwai wata magana ta Limamu Sha'abi da yake cewa za a wayi gari ƙarshen duniya har sai ilimi ya zama jahilci, jahilci ya zama ilimi. Daga mutane kiri-kiri ba ilimi suke faɗa ba, amma ɗauka ilimi, wanda yake faɗa ilimi kuma a ce jahili ne, to yana daga cikin alamun tashin alƙiyama shi ma. To abin da ake nufi da taqarubuz zaman, shi ma malamai sun yi magana akan shi. Akwai at-taqarub wanda yake ala zahiri, fassara an mai fassara wajen guda hudu ko biyar. Taqarubuhu ala zahiri, wato ya zama dare da wuni, rana da mako da wata da shekara suna saurin wucewa. Yanzu abu zai faru, sai ka ji an ce yayi mako daya, yayi shekara, yanzu yaushe aka kashe malamin Malam Albani, Allah ya gafarta mishi, yau shekara takwas. Sai ka kamar jiya ne Malam Jafar Mahmud Adam da rasuwarsa, yau shekara 14. Gawan yau da ya mulkin Najeriya shekara nawa? Wajen shekara 40, 1975 ko? An da shi shekara 40. Abubakar kuma da rasuwarsa yau shekara 30. Kuma ko ni ɗan da nake ɗan ƙarami, Abubakar kuma ya rasu da wayona, na sani. Sai kamar jiya ne, ba 1991 ba ne ya rasu? Ko? 1992. To ni ɗan da ma'ana SS1 a lokacin, ko SS1 ne? Kaga sai kaga abin kamar ɗazin ne. Don mako kuwa yanzu aka ce maka gobe Juma'a, kuma Juma'a da aka yi ta baya yanzu ta wuce da kwana 7, sai kamar bata wuce. To taqarubuz zaman ke. Wasu kuma suka ce a ma'anar shi qurbu yawmis sa'a din, kusancin alkiyama ya zo da gaske da gaske. Abubuwan da ake faɗa za a yi ta ganinsu da gaske da gaske. Wasu kuma suka ce a zahabu barakatil ayyam, kwanakin ne za su zama ba su da albarka. A da idan mutum ya shekara 30 a duniya, kawai ga kaga abin da ya yi a rayuwar, to yanzu sai mutum ya shekara 60 bai yi wannan abu. Imamun Nawawi da ake fara din nan ana zuga shi duka shekarar shi a duniya 32 ko da uku, amma ji abin da yayi sharhin Muslim, yayi sharhin Al-Muhadhdhab na Shirazi, yayi arba'una haditha, yayi Riyadus Salihina, yayi majmu' sharhul Muhadhdhab shine wancan ko, yayi Talibul Asma'i wal Lughat, yayi Taqrib, yayi wane ne littattafai iri daban-daban, voluminous littattafai library din sa, amma shekara 30 da wani abu a duniya. Kai kuma ni shekara ka 30 ko izubi baka iya ba, baka da kuma 30,000 taka ta kanka, za ka yi kashewa baka shiga larura ba. Sai mutum ya shekara 20 yana karatun boko, amma boko nan ba zai albarka wanda ya yi diploma irin ta da ko aji bako irin na da. Su ne manyan 'yan siyasa, su ne manyan attajirai, su ne manyan 'yan kasuwa, kai kuma kana da master degree amma baka da ko 50,000 waya ma, sai wani sai an kawo London U Vivo ita kake yin siya ta 8,000. Kayan sallah sai dai ka yaro. Kaga duk bokon da kai bai da wani alfanu, to shine za a kwashe albarkar kwanakin. Ko mun gane? Sai kaga ai ta karatu mutane su kasa zama malamai. Ba albarka. Ai ta kasuwanci, ai ta neman kuɗi, mutum ya mutu ma sai an bashi sadakar likafani. Ba albarka, shine an kwashe albarkar ranaku da watanni da shekaru da makamantansu. Kaji an ce wani ya sauke a littafin Sahihul Bukhari a mako daya, kai kuma yanzu a shekara 15 ana muku Bukhari baku sauke ba, kuma an sauke din ma baku iya ba. To ne daga cikin ma'anar da aka bashi. Wata ma'ana kuma ita ce cewa wai ta ƙara bin zaman, zamani tsakanin faruwa wata alamar da wata sai yi kusanci da yawa, sai zama kamar wato a inda kamar a ce da idan wani abu ya faru mummuna kwaya daya, to sai an yi shekaru bai kara faruwa ba. Yanzu ko ana yin wani abu mummuna yau, goma sai a yi wani, yau din na yi kidnapping gobe ayi ji ba a kashe wasu gata ayi gobara kuma gane fitinu wasu bayan wasu shi ma daga cikin fasara da aka yi ko za ka ga duk fasara ce ga tana a aikace tana faruwa Allah ka tsare mu sannan yake cewa wa tazhar al fitan kuma fitintunu za su ainihin wato bayyana ka ga shi kuma shine cikon abu na shida wanda ya tsallu bihi al am don ka lura duka abubuwan da su ne maqasidish shari'a guda shida din nan sai su lalace kaga ba malamai ba addini da bashara tana kara addini shan giya ya lalata hankali zina ta lalata nasaba sannan fitina ta lalata aminci sannan karancin maza ya lalata tsarin al'umma yawaita mata ya lalata tsarin zamantakewa sai zama duk wani abu da shari'a take so ta kare da mutuncin mutane ya lalace babu tsari babu nagarta sai duniya ta zama ta lalace gaba kidaya kowa ya dinga abin da ya gada ma abu da yake nabi da fitintunu sune jarabce-jarabcen rayuwa ambaliya yanzu nan da muke magana din nan akwai al'umma da dama a yan arewacin Najeriya musamman arewa maso gabas yanki wani yanki a ƙasar Jigawa musamman masarautar Hadeja wani yanki a ƙasar Yobe a yanzu haka da muke magana dubban al'ummomi suna cikin bala'in ambaliyar ruwa ubangiji Allah ya yi musu Allah kuma ya sa musu kafara wasu sun rasa rayuwarsu Allah ya sa musu shahada dubban acres na filayen noman masara da dawa da acca da gero da shinkafa da wani ne da wani da sun lalace to dai na alamta za a yi yunwa za a yi wahala abincin ba Allah ne ya kare mu tun ya daga cikin fitintunu irin wannan bala'i na Boko Haram bala'i na waɗannan ƴan kama mutane da neman fansa bala'i na ƴan sara suka bala'i na shugabanni azzalumai bala'i na ƴaƴa marasa biyayyen iyaye bala'i na kashe-kashe tsadar abinci hauhawar farashi duk ga ta nan to wannan da yana cikin fitintunu sai da mutane ba suna zaune ne lami lafiya lumi a kwana a tashi a yi salati ba da yana cikin fitintunu da Allah yake darba mutane da su wa yakfur al haraj sannan kuma za a yawaita ainihin wato kisa shi ne wannan kashe-kashe da ake gani miji ya kashe mata mata ta kashe miji ɗa ya kashe uba uba ya kashe ɗa saurayi ya kashe budurwa budurwa ta kashe saurayi mai gida ya kashe yaron shi yaron kasuwa ya kashe mai gidan shi makwabci ya kashe makwabci waye ya kashe ƙani ƙani ya kashe wa masu gadin mutum su kashe shi shugaba ko wani gwamna ko wani abu duk gashi nan jahilai su kashe malamai ko mun gane kisa ko ta ko ina kawai kaga yaro karami kaga aro to wani yaro karami ya kashe kakan shi wani ya kashe yashi wani ya kashe budurwar shi wani ya kashe sarkar shi wato mutanen da ya kamata su kare su suke kashe su wani malamin makaranta ya kashe ɗaliban shi ɗan noziri wato mutanen da aka entrusting musu wasu al'umma a hannun su dinga kashe su mutum ya kashe ƴar ko ɗan wan shi ko ƴar ƙanin ƴar ƙanwar shi ko take ce mishi kawu wanda a bisa ɗabi'a inda uwa za ta mutu ma shi zai rike ta don an zo neman auren ta abun shi za a nema ma sai ya kashe ta duk wannan ai mun san ya faru a nan cikin al'ummar ta musulmai jama'a to wannan shine yawaitan alharaj wa huwa alqatl alqatl annabi yace shine kisa kisa hatta yakfura fikum almal fa yafidu annabi yace kuma a wayi gari dukiya ta yawa a cikin mutane har ta fi karfin su wannan ya faru tun zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu da zamanin sayyidina Umar dan Abdul Aziz radiyallahu anhu da kuma a wasu zamuna da suka biyo baya kuma har yanzu din da talaucin da wasu suke ciki a wanda suke cikin dukiya da ta musu yawa wasu sami za su da ita ba Allah shi kyauta wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi sai ma ya ci gaba da cewa wa an Auf ibn Malik daga Auf ibn Malik al-Ashja'i al-Ghatafani ana mushi al-Kunya da Abu Abdurrahman ya daga cikin wanda suka je fathu Makka kuma shike rike ma da tutar kabilan Ghatafan a wannan rana ta fatuhu Makka ya rasu a shekara ta 73 bayan hijira Allah ya gafarta mishi sabon manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake cewa a taitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ghazwat tabuka wa huwa fi qubbatin min adam a yakin tabuka na je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na same shi a cikin wata bukka wadda aka yi ta daga fata fa qala sai ya ce u'ud sittan bayna yaday sa'a ka kirga abubuwa guda shida gaba ga tashin alkiyama kafin tashin alkiyama ku udud sittan bayna dai sa'a mauti annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutuwa ta mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bala'i mafi girma da ya faru ga musulmai sofa in ban tashi har kiyama to shi ma alama tashi har kiyama ne yace thumma fatu baitul maqdis shi kuma bude kasar Qudus wato Palestine kenan wanda wannan ya faru afwan da na ce shekara ta 12 shekara ta 16 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Shawwal watan 15 ga watan Shawwal babban komanda Abu Ubaida ibn al-Jarrah yace wannan kasa da yaki sannan Umar ya zo da kanshi ya shi miftahu din ta wanda ya dace da lissafin watan November na shekara ta 637 miladiya kamar yadda yake a tarihanci wannan ma alamar wato tashin alkiyama ne gudun kusa duniya shine lokacin cibiya ta daula ta bizanta ta kiristoci thumma mautanun sai kuma wani yawan mace-mace mautanun mace-mace wannan kuma malamai sun fasara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara ne zuwa ga ta'unu amawas wanda aka yi shekara 18 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin halifanci Umar dan Khattab wanda cikin kwana uku sai da mutane sama da 100,000 kusa karsu karshe ma dai sai da mutane suka kaura suka bar yankin Palestine ga baki daya suka hau kan wani dutse sannan suka tsira yace ya'khudhu fikum ka qusasil ghanam wanda mutuwa za ta dinga kashe mutane kamar yadda qusasil ghanam sadauri ban san me sunan shi da wasu wannan falatanci ne wani ciwo ne da dabbobi suke yi ta annoba suna mutuwa su dinga yin kwaraje haka kamar kanzuwa wanda idan ya shiga cikin garke to zai ta kashe su ne kawai yace to haka za ta dinga mutuwa za ta dinga kashe ku kamar yadda sadauri annoba kamar a ce bad flu go yake kashe tsuntsaye ko kaji to haka za a yi ta mutuwa wani ma in an je jana'iza wani a can zai fadi a gungun kan gawo wani kawai zai kama amai shi ma kawai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa thumma istifadatul mali sannan za a yi dukiya kuɗi ba kama hannun yaro hatta yi utar rajulun mai ata dinarin faizallu sakhitan ta aba mutum dinari ɗari dinari ɗari jama'a yanzu kamar nawa ke dinari kamar naira 120 haka ne ko to so ɗari kamar miliyan nawa kenan kamar 1.2 ta aba mutum kuɗi kamar 1.2 faizallu sakhitan amma sai ya rena saboda yana ganin abinda yake da shi ya fi karfa haka ya zai a bashi wani kamar a ce kai edit ɗin wani babban ɗan siyasa mai kuɗi ala ka baka miliyan 100,000 gaskiya an cuce ka ko kamar miliyan 120 kamata a baka hannun kamar ita so 100 kenan ko to za a ba mutum dirhami 100 sai ya rena saboda abinda ake da shi na kuɗi yayi yawa thumma fitnatun la yabqa baitun min al-arab illa dakhalat sai kuma annabi ya ce za a yi wata fitina kuma wanda babu wani gida na larabawa face ta shiga wannan ko malamai suka ce shi ta ce fitinar kashe sayyidina Usman radiyallahu anhu da kashe shi fitina ta shafi kowa thumma hudnatun takunu bainakum wa baina bani al-asfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma sai a zo a yi wani sulhu tsakaninku da rumawa turawa kenan a cikin lafazin Abu Dawuda ya zo da cikakken ma'ana fiye da wannan da yace fa yarbiruna sai kuma su yi ha'inci ana cikin sulhun ba sai suka bar kashe musulmai wannan kuma ishara ne zuwa ga abin da ya faru na abin da yake cewa al-hurubus salibiyya wato crusade wars tarihi ya faru an yi shekaru ɗaruruwa kiristoci daga ƙasashen Faransa da ƙasashen Italiya da ƙasashen Spain da Ingila sun ta haɗa rundunoni na kafirai suna zuwa suna yaƙan musulmai an taɓa ki ba daɗi shekaru ne masu tsayi aka yi ana wannan yaƙin fiye da shekara 200 an yi yaƙin wajen kashi 13 za ki haɗawa a ce musu sunansu al-hurubu as-salibiyya crusade wars to su ne aka dinga yi a yi sulhu a dawo ta lalata sulhun ai ta fitina fa ya tuna kum ta 80 ghayata za su zo da tuta guda 80 tata kulli ghayatin 12,000 ko wata tuta tana ɗauke da runduna ta mutum 120,000 kuma haka aka dinga yi turawa su zo da rundunoni jama'a wanda ba a taɓa ganin irinsu ba runduna ta rabin miliyan runduna ta mutum 300,000 sun sha zuwa su kira ƙasashen turawa ƙasashen larabawa tun daga misra zuwa sham zuwa iraki zuwa turkiya ayi dauki ba dadi wata na musulmi ci nasara wata na ci nasara akan musulmai al'amari ne mai yawa wannan tarihi yace wannan hadisi shi kuma riwayar bukhari ne bukhari ya kadaita da shi muslim bai rawaito shi dadi alamun tashin alkiyama kamar da muka ambata za ku sun faru wasu kuma ana jira wa nabi hurairah ta annabi sallallahu alaihi wasallam qala sayyidina abu hurairah yake cewa daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace badiru bil a'mal ku sauri ku aikata ayyukan alkhairi ku shagaltu da aikata ayyukan alkhairi kafin sittan kafin wasu abubuwa guda shida wannan sittan kun ga lafazin yana nuna cewa muannasi ne domin da muzakkar ne sai a ce sittatan to malamai suka ce hatta wannan ta'anisin yana nuna cewa abun bala'i ad-dajjala ku sauri ku aikin alkhairi kafin zuwan dujjal dujjal wannan mai ido daya al'awar wanda zai kawo bala'i a duniya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya wuni wa sahabbai tilawa karatu akan dujjal yace kuma da a ce zai zo ina nan da sai in ce ku tsaya in muku magani shi amma ya ku musulmai sanda zai zo bana nan kowa ya ta kai shi dujjal wani takadarin bawa ne zai faru a duniyan nan wanda zai halakar da mutane da yawa wad-dukhanu a wata riwaya ta ala an abihi ya zo da au sai au din ta zama litaqsim wato ku yi aikin alkhairi kafin kaza ko kuma kafin kaza ko kuma kafin kaza wato ko da ɗayan ya baraka ku fasa aikin alkhairi wannan riwaya kuma ta zo da wato wawul ataf wanda yake nuna cewa da kaza da kaza da kaza da kaza yace wad-dukhan da kuma wani ainihin wato abin nan hayaki da za a yi wadabbatal ard da kuma dabba da ya fitowa ga duniya a cikin alqur'ani Allah ya bada labari wa idha waqa alqawlu alaihim fi sutin namli akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhu anna an-nasa sai zama wato hikaya kenan ko inna an-nasa sai zama istinafi saban zance ne kawo da ayatin la yuqinu wannan dabba malamai sun sabani akan wata dabba ce ibn kathir yake cewa hadhihi dabbatu takhruju fi akhir az-zaman inda fasadin nasi wa tarkihim awamir ad-din wa wal haqq za ta fito kashin duniya ne sanda komai lalace addini lalace gaskiya ta lalace wasu sun ce wannan dabba za ta zama fasila ce ga naqatu salih wato yar naqatu salih wasu suka ce a jassasa ce wata katuwar dabba da su ta nemo da dari suka gani kamar da ke cika jikin musulmi ibn abbas din arwato da gareshi yana cewa a wata macijiya ce katuwa za ta fito daga ka'aba ta zagaye duniya mu kuma nan a cikin folklore din mu na hausawa an ce wata tinkiya ce ko za ta fito in ta girgiza sai duk gashin ta ya fita sai dinga makalkalewa a cikin goshin mutane yana rubuta musu kafirun mu'minun tun muna yara tsofi suke ba mu labarin ne ban taɓa ganin shi a karfi ba wallahu a'lam a daga dai Allah yake cewa akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum za mu fitan musu da wata dabba daga ƙasa tana magana da mutane maganar nan wasu malamai suka ce magana ne ala zahirihi za ta dinga mutane wa'azi tana cewa ku ji tsoron Allah ba za ku babbarna ba wasu kuma suka ce a tukallimuhum wato zai zama a kamar wa'azi ne ake musu wannan dabba ita kanta wa'azi ce gare su cewa duniya ta zo ƙarshe tana kurkusa da ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa tulu'u shamsi min magribiha da kuma fitowar rana daga mafadarta zamu zo a gaba mu ji hadisin Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wanda yake bayyana ma'anar wannan bari mu bashi mun je bayyana mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amral amma yace da kuma al'amarin mutane shine za a yi ta ba da shugabanci ga wasu mutane har a sa su fasa aikin da ya fi musu alheri tunne malami ne ko mutumin kirki ne ko mai wa'azi ko wanda ya damu da rayuwar shi da ta al'ummar shi na kusa da shi sai a bashi sarauta a bashi alƙalanci a bashi mulki a bashi gwamna a bashi wane da wane ne sai ya zama ya manta da na kusa da shi din nan ya kama wani shashanci kawai can da shi ma alamar tashin alƙiyama ne mutum na kirki kawai sai a mashi darakta a wata ma'aikata shi kenan sai ya lalace ya daina sallah da shi inda wa'azi yake ya daina inda taimakon talakawa yake da marawi da mutanen ƙauyensu sai shekara hudu ma bai ji garin ba sai ranar campaign shi ma alama tashi alkiyama ina fata muna ganewa jama'a yanzu Allah shi za Allah ya bashi dawamiul kalim dukkan duba ga wannan wanda ya faɗa ga fasarar sunan karara nabi ya ce wa quwaisata ahadikum da kuma wato fitina wata karama da za ta shafi kowa ɗaya daga cikin wancan amrul amma wasu fasara shi da cewa fitina da za ta shafi kowa wasu suka ce shugabanci to a bisa wanda suka ce fitina da za ta shafi kowa to ɗayan shafin ne bayan fitina ta da shafi kowa kuma kowa a keɓantana da wata shi fitina da ta keɓance shi shine wa quwaisati ahadikum wanda in ya kalli wannan fitina da kowa ke ciki to tashi karama ce yanzu ana cikin wannan bala'in na talauci da tashin farashi da yunwa da ambaliya da tsoro da sauran zugo kai kuma kana kan fama da wani ciwo a rasa likita zai maka magani wannan nan kullun ana fama shi aya suna mutuwa wannan nan ya rasa matar da zai aura ko ina yaje an kada shi wannan nan ya ta aiki asu ya hada shi graduated daga university shi kuma ya tashi damuwa kenan ko wannan damuwa shi ke personal banda damuwa da ake ciki ta gaba daya wani na nan yayi karatun bokon nan shekara 15 da suka wuce ya NYC ya rasa aikin da zai ya rasa aikin da zai ha hadda shi ta watsi yayi teaching a private school can 3000 can 4000 sai da zai yi aure ya mafarki har ya shiga uku har ya kama da ciwon sanyi wani har ya kama shaye shaye bala'i dai iri iri shine wa quwaisati ahadikum wani kuma yana nan Allah ya jarabce shi da wata mata fitinanniya ya rasa dare da ita wani Allah ya jarabce shi da uwa fitinanniya wani Allah ya jarabce shi da an zo an kama shi bai laifin komai ba an jarife shi a gidan yari suna nan da yawa a gidan yari fitina iri daban-daban wa quwaisati ahadikum ay wa fitnatin tusibu ahadukum waɗannan duka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sauri ku aikin alkhairi kafin waɗannan su zo muku dan waɗannan suka zo muku za su ana ku aikin alkhairi duk da dai zai shiga sai da mutane dabatul ardi ana cikin tashi hankali haka fitowar rana daga yamma din nan ita ma haka to ballantana kuma bala'i dan yayawa idan ka duba wannan bala'in da yawa jama'a wa ki tsaya na wani aikin arziki sai da Allah ya taimake shi to sannan kuma in aka baka shugabanci ki bari ana ka aikin arziki ko ka zama wani babba to haka kuma in wani bala'i ya dirkake ka yanzu wannan karatun da muke idan aka ce yau matarka ba ta da lafiya ko tana naƙuda tana nan yanzu asibiti an ce ka je kawo 120,000 kudin CS ba ka da ko 120 za ka gano wannan karatun da ake za a yi sallar isha da kai a jami za ka iya fitowa abin nan a zamanin musafa da kai ko ka zo ba za ka iya ba ko rabin shafi ba za ka iya kawo ba bara sa kuma ce ka zauna kai tasbihi kai zikirori da sauransu duk za ga waɗannan ayyukan gashi ba su za su maka amfani a lokacin amma za ka yi ta manta su za ka ji duniya ta maka kunci ne bi ma rahu ba duk fadinta to idan kana cikin kwanciya hankali ka da sauran hayyacinka to yi kokari ka yi aikin alkhairi waɗanda za su amfane ka kafin fitintunu su zo su hana ka aikin alkhairi haka yanzu mutumin da ya je shiga aikin soja jama'a aka je aka kai shi zaki biyam ko aka kai shi bama ko aka kai shi can inda ake yin airport din nan ko aka kai shi hanya Abuja aka aje cikin wannan bala'i ko wani lokaci ba za a yi kashe shi ya tani iyayen shi da yan uwan shi da yan shi an kashe shi ba biyan sa hakokin su za a yi ba to shi zai iya wani abin arziki ba wani abu da zai iya na kirki wasu malamai kuma suka ce wannan wasu ahadikum yana nufin fitina wanda kai za ka jarabta da ita ta hana ka aikin alkhairi ba wai wani damuwa ba inda irin misali yadda kowa ya fitini da wayan shi kowa ya fitini da neman kudin shi da neman abincin shi kowa ya fitini da sana'ar shi kowa ya fitini da sa sutura sa'awa gina gidaje duk wannan fitintun da su ne mu yin abin da za mu mora rana alkiyama to kafin ka shiga wannan fitinar ka shiga gasar gida da mota da sutura da aure da canza waya da shiga internet da tafiye-tafiye kasashen waje da tafiye-tafiye na neman kwan gida da sauransu ka shiga wannan fitinar yi kokari ka yi aikin da zai amfane ka duk wani yana cikin fasarorin lokaci ya kure jama'a na ganin za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.